أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسلمي مزاد ماتا منكسنتي منازنتي akan zabi da shari'a ta shara'anta ga masu saida sayarwa. Jiya mun zance akan zabi, muka kai had na zabi na tara a wurin muka saya. A zabi na tara muka ce idan masayi na kaya ko mai sai da kaya suka yi sai da sayarwa a cewa kudin nakadan za su baye ko kayan nakadan zai baye ba ajalan ba, to da aka yi wannan mu'amala har zuwa kwana uku, idan wanne ya sai kaya bai kawo kudi ba ko bai ba da kaya ba, to nan mutum yana da zabi ya walwale wannan mu'amala. Allahumma sai dai ya zamana kayan da yake baya kwana, wato masalan kamar wayansu daga kayan marmari ko nama, da yake idan mutum ka sai wannan kaya da sahe har zuwa maraice, wannan kayan abu ne da yake zai bata, ba zai kai gobe ba. To miqdarin mudda da kake da zabi shine mai zuwa wannan lokacin, yani kada ya kai lokacin da mai wannan kayan zai bata. Amma masalan mutum ka sai kaya kaman ka sai maiwa, cewa za ka biya kudin shi nakadan har ya kai kwana uku baka kawo kudin ba, to wanda ya sayar maka da maiwan yana da zabi ya walwale wannan mu'amala. Zabi na goma shine mai zabi na dabba ko dabbobi, yani idan mutum ka sai dabba, masalan ka sai rago, kana da zabi har zuwa kwana uku ka walwale wannan mu'amala. Idan ya wuce kwana uku, to wannan zabi da shari'a ta baka ya kubce maka. Zabi na karshe na goma sha daya shine zabi da lokacin da abin da ka saya aka gajiya sallama wannan abin. Wanne ya sayar maka kaya, idan bai iya ya sallama maka kaya lokacin da ya kamata ya sallama maka kaya ba, kuma bai ya sallama wannan kayan, to lokacin kana da zabi ka walwale wannan mu'amala da kuka yi. Masalan mutum ne ya sayar maka doki, da ya sayar maka doki an zo a karbi doki a sallama maka doki, ashe doki ya bace, aka bi doki dai ba za ga doki ba ko an sace dokin, to kaga wannan ya gajiya ya sallama maka kayan ka kenan, to nan kana da zabi ka walwale wannan mu'amala. Bayan wannan zabi guda goma sha daya da muka yi bayanin su, cewa shari'a ya shar'anta shi da masu sai da sayarwa, masu kasuwanci, akwai wayansu hukunce-hukunce da suka danganci wannan hukunci na zabi. Da farko, kai da ka sai kaya, baka san kiman wannan kayan ba, ko a'a lokacin da ake mu'amalan wannan koko ake kasuwancin wannan kayan, karab kana, yani baka tambaya kiman kayan ba, baka san kiman kayan ba. Bayan haka sai ya bayyana cewa kayan da ka saya, ka saye shi da tsada akan kiman da ake sayar da shi. Misalan, mutum ne ka saya masara. Masara a loka daya, misalan, ana sayar da shi dala daya ko dala biyar. Sayar aka sayar maka shi dala takwas ko dala tara. Wannan dala tara da aka sayar maka a wurin mutane suna ga wannan cewa an sayar maka da shi da tsada, kwarai an yaudare ka. Wannan dala hudu ko dala uku da ya hau kai a wurin mutane yan kasuwa suna ga wannan yaudara ne sosai. To nan mutum kana da zabi ka walwale wannan mu'amala. Haka kuma wannan ya sayar da masaran. Yani masara ana saida wannan mikidari a loka ko kilo ɗaya dala biyar, sayar maka shi dala biyu. Ce, ai wan ka yaudari kanka, kimansa ya fi haka. To shi ma yana da mai zabi ya walwale wannan mu'amala. Hukunci na biyu, bayan an yi mu'amala, sai mutum ka fahimci cewa cikin wannan kaya da kwai mu'amala ciki akwai aibi. To, ba za ka yi wani wata-wata da jinkiri ba, sai ka walwale wannan mu'amala. Amma idan ka sauka bayan ka san cewa wannan kayan da aka sayar maka akwai aibi ciki, sai baka walwale wannan mu'amala ba, to, daga baya baka da hakkin wannan walwale wannan mu'amala da kuka yi. Saboda shi, lokacin da ka sayi kaya da ka ga aibi ciki a take, ya kamata mai ka walwale wannan mu'amala. In kira za ka yi, in za ka je wurin mai kayan ne ka ce mai malam wannan kaya akwai aibi ciki, na walwale wannan kasuwanci da muka yi. Hukunci na uku, dukkan lokacin da mutum ka sayi kaya, sai ka fahimci cewa mai wannan kayan yana da aibi. Ba dole ne sai mai kayan yana nan za ka walwale wannan mu'amala ba. A wurin atake ko da ba shi sai ka walwale mu'amala. In ya zo ka ce malam na walwale wannan mu'amala da na yi, da muka yi. Jiya ne, tun jiya na walwale wannan mu'amala saboda kayan akwai aibi a ciki. Wayannan hukunci ko hukunce-hukunce guda uku da muka ambata, duka mun gani cewa mutum yana da zabi ya walwale mu'amala da aka yi. Hukunci na hudu, idan a cikin wayannan halaye da za mu ambata, kai da ka sayi kaya, ka fahimci cewa akwai aibi a cikin wannan kayan. Ka fahimci haka, amma a cikin wannan halayya da za mu ambata, ba za ka yi mai ka walwale wannan mu'amala ba. kuma ba za ka yi mai ka anshi bambanci tsakanin wannan kaya mai kyonsa da wannan yake akwai aibi a cikinsa, akwai aibi a ciki ba. Shine na farko, idan ka san wannan kayan da ka saya akwai aibi ciki, sai ka mai kai shirun baka walwala wannan mu'amala ba. Idan ka sani baka walwale ba, baka da haƙƙi daga baya ka walwale, kuma ba wani mai tafawuti na kudi da mai da za a baka. Hali na biyu, ka yadda mai da aibin da ke cikin wannan kayan, ka san akwai aibi ka yadda da shi, waton ka san biyan bukatan ka cikin wannan kayan, ko saboda wani maslaha lalla kai da mai shi akwai kusanci tsakaninku ko dangantaka, za ka yi magana ya zama magana, sai ka yi shirun ka yadda da wannan kayan. Hali na uku, a lokacin da za a yi wannan mu'amala, idan wannan kayan akwai aibi ciki, sai me, sai kai da za ka sai wannan kayan, ka ce na sai wannan kayan da wannan aibi da ke ciki, kuma ba zan mai da wannan kayan ba, kuma ba zan anshi kima da yake tsakanin mai kyau da wannan akwai aibi ciki ba. A wannan hali na uku, kuma ba za ka yi kamar da wannan kayan, kuma ba ka yi anshi kima tsakanin mai kyau da mara kyau. Hali na hudu, lokacin da za a yi wannan mu'amala, shi wanda zai sayar maka da kayan ya bayyana maka cewa kaga wannan kayan akwai aibi a ciki, da aibinsa kuwa zan sayar, sai ka yadda da wannan, to baya baka da inci ka walwale wannan mu'amala. Wannan halayya guda hudu kenan da suke mai karkashin hukunci na hudu. Hukunci na biyar, idan lokacin da za a yi mu'amala shi mai sai da kaya sai ya ayyana maka kai da za ka sai kayan cewa cikin wannan kayan akwai aibi kaza, akwai aibi kaza, kuma da wannan aibi zan sayar, amma bayan ai wannan mu'amala sai ka fahimci cewa akwai wani aibi daban da yake mai bai gaya maka ba. Misalan ya ce maka akwai aibi alif, bayan an yi mu'amala sai ka ga ai akwai wani aibi ba da bai fadi maka ba, to anan kai ka saya akan aibi na biyun da yake bai nuna maka ba a cikin wannan mu'amala da aka yi ba, ka walwale wannan mu'amala da aka yi, ko a'a ka karbi kudi da yake bambancin tsakanin kaya da yake yana da aibi daya da wannan yake yana da aibi biyu da yake wannan yake bai bayyana maka ba. Duka wannan shari'a ta baka wannan hukunci, amma ka mai da kayan, wato ka walwale mu'amalan kenan, ko ka yadda da kayan ka karbi kima wannan yake bambanci tsakanin kaya wannan yake akwai aibi da wannan ba aibi ciki. Insha Allah a sabon saduwa za mu izance akan hukunci na shida da ina ji shi ne ƙarshen hukunci da na mu izance a kai da halayen da ke kasan wannan hukunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.